Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a barkanku da asuba da fata an waye gari lafiya ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makiri. Lauyoyi a ma'aikatan shari'a sun tabbatar wa alƙalin tarayya a jiya Juma'a cewa suna aiki su ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a cikin jerin tambayoyin aikin kidayar mutane da ake yi a nan Amurka. Ko da yake ba su yi bayani akan dalilin da yasa za a ƙara wannan tambayar ba. A wata ƙara da suka shiga ruwa kotun tarayya a jihar Maryland, lauyoyin ma'aikatan shari'a sun ce an umarce su duba ko akwai yiwuwar samun mafita da zai dace da hukuncin kotun koli wanda zai bada daman ƙara tambayar akan zama ɗan ƙasa a cikin aikin kidayar da ake yi na al'umma. Kafin shigar da wannan ƙaran da ma'aikatan shari'a ta yi, Shugaba Donald Trump ya faɗa cewa yana nazarin fitar da wani umurnin shugaban ƙasa akan ƙara tambayar na zama ɗan ƙasa a cikin aikin kidayar mutane da ake yi a nan Amurka. Batun ƙara wannan tambaya na zama ɗan ƙasa ya zama wani babban ƙalubale ne da zai iya zama hanyar da za a bi a danne marasa linjayi a cikin aikin da ake yi na kidayar mutane a nan Amurka. Kungiyar tsaro ta NATO ta ce da Rasha ba su cimma wata matsaya ba akan tattaunawar yarjejeniyar makaman nukuliya masu cin matsakaitar zango. A tattaunawar da aka gudanar a helikwatan kungiyar kawancin, in ji babban sakataren kungiyar NATO da yake yi wa manema labarai a jiya Juma'a a birnin Brussels bayan taron kungiyar NATO da Rasha. Jens Stoltenberg ya ce ba su ga wata alamar Rasha na da niyyar komawa ta mutunta wannan yarjejeniyar makaman nukuliya masu cin matsakaitan zangon ba. Stoltenberg ya ce akwai wato yiwuwar samun nasarar sasanta wannan muhimmin batu na cacar baki akan yarjejeniyar makaman nukuliyan yana ƙara yin ƙasa a koda yaushe. Amma duk da haka ya ce NATO ba za ta kare ba a kokari da take yi na neman Moscow ta lalata makamanta masu linzami da ke cin matsakaitan zango daga wato masu cin kilomita 500 zuwa 2,500. Moscow ta ce ta bada cikakken haɗin kai da yarjejeniyar makaman nukuliya da shugaban Amurka Ronald Reagan da shugaban Soviet Mikhail Gorbachev suka dace a kai, wacce ta kawar da wuraren kera makamai masu linzami da ke cin matsakaitan zango a ƙasashen biyu. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ai sun fara tattara a birnin babban birnin jamhuriyar Niger a ƙarshen wannan mako domin fara taron kolin tarayyar Afirka wadda zai tattauna akan wato dadadin shirin nan na nahiyar, wanda nahiyar Afirka ke niyyar aiwatarwa na kullu hudun cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar. Shugabannin ƙasashe 50 ne ake sa ran za su isa birnin Yamai ya zuwa Juma'a jiya, wani daya bayan halartar ministocin harkokin wajensu domin fara taron koli a gobe Lahadi wanda za a tattauna batun cinikayya tsakanin ƙasashen ba tare da samun tsaiko ba. Idan Afirka ta hada tattalin arzikin kasashenta ta kawar da shingayen cinikayya da haraji a yarjejeniyar ƙara samar da ayyukan yi da kuma kyautata rayuwa tsakanin al'umma Afirka wanda yawansu ya kai biliyan 1 da biliyan 200, zai sa Afirka ta yi gogayya da sauran yankuna na duniya da ma duniyar baki daya. Yarjejeniyar cinikayyar ta samu bunƙasa ne a farkon wannan mako yayin da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya nuna amincewarsa da ya sanya hannu akan yarjejeniya a ƙarshen wannan mako. Shugaban ƙasar da ke Afirka ta Yamma mai yawa al'umma da ƙarfin tattalin arziki wanda al'ummanta ta kai akalla miliyan 190 ya faɗa a wani sakonsa na Twitter cewa ba shirin cinikayya kaɗai Afirka ke bukata ba, har ma da ajandar na yin kaya a nan nahiyar Afirka. Gwani masu yawa a cikin yankin Mojave Desert mai Sahara sun lalace kuma an musu gyare-gyaren gaggawa yayin da hanyoyi suka tsatsage kana bututu suka karye a jiya Juma'a a wata karamar girgizar kasa a jihar California da ke kudancin Amurka, wacce ta biyo bayan girgiza mai karfi da ba a taba gani ba shekaru 20 da suka wuce.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na A Bari Ya Huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
To dole barka da asuba.
To alheri, barka ka dai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai muka ji wannan
yau abinda ya same mu kenan.
Bar gabawa abinda ya same mu kenan, wannan tashin hankali. To ba abinda ka iya da hukuncin Allah.
Haka yake.
Yake ba da ran nan kuma shi yake dauke abin.
Kuma daula kin san wani ikon Allah a cikin wannan watan da ya shige dai sai ka ce kuna sallama mutanen da suka jima ba su yi magana. Kin san sabibi da harkokin aikin nan da wani lokaci wayan nan sai ki da ki magana da mutum. To ni kwanan nan ga muke ina dube-dube na cikin waya sai na ci karo da wani tsohon hoto da muka dauka da ni da tsohon shugaban sashen Hausa Sunday Dare da shi bai marigayi Umar Sa'id Tudun Wada da Aliyu Mustapha Sokoto da Ibrahim Alfahmi a cikin wannan hoto, sai na aika mashi ya bushe da dariya a cikin WhatsApp. Yake cewa tarihi kenan, shine yake cewa ranan washe garin Lahadi kenan. To ran Asabar ni da yayata mun yi tadin shi Umar Sa'id Tudun Wada, sabini da shi Umar kamar sai ka ce wa yake a wajen mu don mun shaku kware da gaske lokacin kafin mahaifina ya rasu. Haka sai dauki iyalin shi sai malumfashi su je goma da arziki su je su gaida baba su kama hanya su tafi gida.
Ai kam an ji mutuwa, Allah ya mashi rahama ya albarkaci abin.
Amin amin, kuma ya bar kyakkyawan suna kamar da nan a office dai kamar yadda kike ji ana ta fada kuma
ana ta fada kan kowa, mu da ma ba mu san shi ba amma ana ta fadin halayen shi na alkhairi, halayen shi na gari.
Akwai abu da zan gaya miki, wanda abin da yake burge kowa, akwai wanda za ku zauna da su bambancin addinin nan diyan da kike cikin Umar Sa'id Tudun Wada yana cikin mutanen da zaki ce yana da kishin addini kwarai da gaske, amma ba zaki taba jin ba wanda zai taba gaya miki cewan Umar Sa'id Tudun Wada yana nuna bambanci tsakanin wannan addini. Kai akwai lokutan da a ce kabila kaza Umar Sa'id Tudun Wada zai tsaya ya ce ba daidai ba wannan kabila gashi kaza gashi kaza, shi inda gaskiya take nan yake, ba ruwan shi da magana addini, ba wani kabilanci, ba wani bangaranci, ba haka shi haka rayuwar shi take.
Eh mashi rahama,
amin. Ga abin da Umar yake faɗa cikin wata hirar da muka yi da shi lokacin da aka sace ƴan matan Chibok.
Wannan abin da ya faru a Chibok yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su iya nuna cewa mata suna cikin wani mawuyacin hali a wannan kasa ta mu, kuma ya dace da abin da ake tattaunawa na yadda ake cin zarafin mata da kuma yadda ake kokar wato ake zubar musu da kima da sauran abubuwa a kasar. Idan aka lura da yadda wannan matsala ta Chibok ta fara, da farko ma dai lokacin da aka kame waɗannan yara ko kuma aka sace su, ita kanta gwamnati wato hukumar ƙasa kokari ma ta yi tunanin cewa abin bai faru ba. An sace su ta yi shiru ba ta gaya kowa ba, lokacin da kuma labari ya bazu an yi ta kokarin a nuna cewa ba gaskiya ba ne. Wato ita kanta gwamnati na cewa ita ba ta yarda ba cewa an sace su, saboda idan da gaskiya ne ya aka yi kaza ya aka yi kaza ya aka yi kaza. Sai da aka ɗauki kwanaki kamar sati guda ana wato gwamnati tana nuna rashin damuwarta, har sai da ƙasashen duniya suka shigo cikin maganar, suka fara maganganu, aka fara zanga-zanga a ƙasashe. Sannan ta ce yanzu ta gano ashe an sace su ɗin. Na biyu, lokacin da mutane kuma a ƙasa suka fara zanga-zanga wato a nuna damuwa da halin da waɗannan yara suke ciki, sai da gwamnatin ta yi yunƙurin tana, musamman ma a Abuja inda hukumomin 'yan sanda suka fito suka ce sun ma hana a yi zanga-zanga ko ma wace iri ce akan waɗannan yara. Shi ma sai da aka yi ta gwagwarmaya, ƙasashen duniya suka ƙara fitowa suka nuna cewa wannan bai dace ba, aka sa hukumomi a gaba. Sannan daga baya suka fito suka janye suka ce a su ba abin da suke nufi kenan ba, ai ba su hana ba, kowa yana da ƴancin ya yi zanga-zanga kamar yadda tsarin mulki ya bashi, sai dai su suna so ne a lura domin kada a tada hankali. To wannan bayan an yi wannan kuma wato sai aka fara waɗansu irin wato kamar propaganda zance, domin gwamnatin ta riga ta kai bango babu wani abu za ta yi kuma ta ga ta dakile wannan magana. Saboda haka sai ta wuce ce kullun har yau dai kullun cewa take tana iya bakin kokarinta daga ta karbo waɗannan yara, ko kuma za ta yi duk abin da za ta yi domin ta ga ta ceto waɗannan yara. Amma in aka duba a aikace ba wani abu ake yi ba, an san inda mutanen nan suke. Ƙasashen duniya sun fito sun ce za su iya taimakawa domin a ga cewa an ceto yaran nan, har yanzu babu wani abu. Ba mu ji cewa gwamnatin tarayya ta tura sojojinta sun shiga sanbi sannan sun kwato yaran nan ba. Ba mu ji cewa an tura jiragen sama sun je sun wato jefa bama-bamai a waɗansu gurare domin a nuna waɗannan mutane an san halin da suke ciki ba. Sai dai kullum sai alƙawari. Kullum sai alƙawari.
Marigayi Umar sai ita dunguda kenan a wata hira da muka dace. Bari mu miƙa gaisuwa ta aziya ta musamman ga iyalan shi. Ya rasu ya bar matan gida uku, Umma Kaltum Awal da Lami Maimuna Usman da nake kira babata, tana da sunan babata ita baba Lami, da kuma Aisha Tafile. Kin san da suka yi hatsarin nan sun yi suna su biyar a cikin mota. Ita Aisha Tafile tana ɗaya daga cikin fasinjojin da suke cikin motar nan tare, wanda sai dai a cikin ikon Allah su sun samu ƙananan raunuka ne. Yanzu haka ma dai sun riga sun fita asibiti, muna godiya ga Allah. To ya kuma bar ƴaƴa masu rai da Aisha da ake kira Ummi, da Halimatu, da Rabi, da Hafsat, da Maryam, da Muhammad, da Khadija, da Fatima, da Amir, da kuma Nafisa.
Haka yake, akwai kuma Zainab da Rukayya da Mahmud. ya Hamid sai Al-Amin wanda shi ma Allah ya mashi rasuwa ko kamar
yadda shi ba shi ba eh shi ma a cikin hatsarin mota ko ya rasu shi ma Al-Amin
to Allah ya mashi rahama sai Bashir da Asma'u ana kiranta da Husna da Ramla da Sauda da Usman sai kuma Safiya ita ce yar autar shi
ita ce yar autar shi kana kuma ya bar yayye guda biyar akwai yayyen shi Alhaji Ibrahim Said da Hajiya Tabawa Aisha Said da Alhaji Yakubu Said da Alhaji Hassan Said da kuma Hajiya DJ Said baya kenan da ya bari yaya yali da yaya da dangi to muna dukan su muna taya su jajen wannan rashi
muna
mika ta'aziya a madadin
Allah ya ba su ya ba mu hakuri gaba daya ya ba su hakurin wannan rashi
eh haka
kuma na yan baya Allah ya sa mu cika da imani idan lokacin mu ya
zo mutum dai duk dan tare ne
haka
amma ni dai kawo yanzu ban ji wanda mu dai nan da abin da har ya tafi kullun yana cikin dariya gashi ga yawan ban dariya na tuna Haliba Jumlau lokacin na so akwai wani lemon zan ce lemon tsami ba lemon tsami ba ana yin shayi ne da shi na shayi sosai na nuna mishi nace yana so na nuna mishi drawer na lokacin sai in yazo dauka Haliba muna teburi kusa da ita idan yazo dauka sai zai ce ma Halima ta duba ki duba nan kin gani sai ya ce wai ki kirga kin ga guda in ta zo ta taba mu ne drawa ta ce ba ke magana ta zo ce in ta zo ta taba to ke ce shaida ta saura na ba saura biyar goban nazo zan kirga ga biyan ko kuma an shamu yana da wasa kware da gaske da ban dariya
shi yasa ba abin da ya kai ta zauna da abokan aiki da mutane lafiya haka ne dan ita duniyar nan ba a san wa zai riga wani ba
to ga ma
zafi ne maganin shi hakuri wata rana sai a nemi juna ma a rasa
wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya je gidan marigayi Umar Sa'id Tudun Wada inda suka hira da Aminan shi da kuma iyali da ya bari
suna na Abu Mumin Garba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah ni abokin Umar Sa'id ne kuma shekaran mu daidai yanzu 45 da Umar kama Allah ya dauki ran shi kuma tun dangantaka irin ta burayen ta makaranta daga form 1 har muka kai aji 5 muka fita muna tare da Umar bacci ne kadai ke raba mu da shi na al'amura dai na irin na dan makaranta harkar wasanni duk tare muke kuma wannan zumuncin har Allah ya sa aka fita aka gama makarantar nan muka ci gaba muna ayyuka daban-daban duk da ni ba bangaren jarida nake ba amma dai duk wannan bai hana muna hududdumu ba aka kai ga yaya da auratayya da jikoki ma yanzu kusan kullun kwana 1-2 duk wanda ya sanna zai ga mu tare inda zamu je tare matan mu da yayan mu duk tare suke al'amuran su duk komai na zumunci gaskiya Umar yana cikin mutanen da mu dai a ajinmu har muke ma iya shege irin na yara din nan sarkin sallah domin shi kudai inda ka samu Umar harkar shi ta addini ce mutum ne na tsatsi wanda ba za ka taba samun shi a hayaniya ko rigingimu irin na dan makaranta ba kuma sai zamanto muna makaranta a wancan zamanin akwai journalism society akwai su Muslim student society akwai historical society duk dai a cikin makaranta kungiyoyi irin na dalibai wanda aka rika kamar tarbiyantar da mu mu kowa ya dauki layin shi to sai zamanto sai da aka kai Umar shi kadai yake wani journalism society yana buga jarida ta a makaranta ya bi yana rarraba mana saboda haka shi
dama rubuta
yake da kanshi ya printin da yake muna da abin nan da irin wannan fasu abubun a lokacin
injina
sai je buga abin shi ta yana rarraba mana tun ma ana dan saiwa ko naira ɗaya ne lokacin ka san naira ɗaya lokacin babban kuɗi ne amma sai yazo sai ya rika rabawa saboda haka gaskiya shi Umar right tun ma farko dama can shi burin shi aikin jarida kuma sai Allah ya nufe ya sa ya samu wata baiwa ta iya turanci da duk irin wannan harkar turanci inda aka ce ba shi ko rubuta muka wani so da yawa sai an kai mai ya gyara mana mutum ne mai da'a mutum ne mai in ce kusan hakuri matakar hakuri daga lokacin da muka shiga secondary har zuwa yau wato shekara yanzu yau 45 cif kwanan nan ma za mu bikin shekaranmu shekara 40 da fita wallahi banda wanda suka rasu kullun komai tare muke kuma sai zamanto kusan shine jigo da yake a cikin kasan da yake itarin fa babban makaranta ce akwai tsofaffin daliban mun yawa sai kowanne aje yake da irin abin da mu ake cewa kamar chapter haka to a chapter mu shi Umar shine PRO mai yada labarai ni ne secretary akwai president da akwai chairman da abin nan to amma sai zamanto kuma shi shine PRO amma yafi mu karfi da ni secretary da chairman da abin da za a ce sai Umar domin shi in yi magana daya to ba ya canza kuma zaka ka tabbatar in ka tarar zaka tarar gaskiya ne haka saboda haka wani lokacin ko me za a sai an ce sai mun tantabi Umar tukunna amma a waya ne mu ce to ya ka gani sannan sai ya ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi to ba za mu akan wannan za mu gina akan shi kuma za mu kuma duk abin da za a yana kan gaba ko na gudunmuwa ne ko na irin rashi wani ya rasu cikin abokanmu irin tallafa iyalin yanda muka saba muke duk shekaru wallahi Umar shine akan gaba shi yake kara mana karfi domin kwanan nan mu an yi irin wannan sai dai in kamar muna duk shekara muna wani abu da muke tallafa ƴaƴan marayu na ƴan abokanmu da suka rasu to idan muka je wannan mitin dama mu biyar ne sannan sai mu bi kowane gida mu rarraba musu abinci da kayan abinci da kudade irin 10,000 da kayan abinci to Umar wannan shekarar sai ya mana wani abun ban mamaki abun kamar ya san zai rusu Allah ya mai rahama ya tallafa bayan shi wallahi wato Mahmud mun je muna mitin din nan kawai sai ko sai ce to shi dai abinda zai iya kawai ga dai 100,000 akwai masu karfi wanda suke kawo fiye da haka da sauransu sai ni ne to ni mun fi barkwanci ne ce ya kana MD zaka ba mu 100,000 sai ci ai kaga da na samu wasu kudin zan da kara waye san ma ko ma mu mata mu mutuwar ta zo wannan ayyuka kai ne dole ma mu yi abinda muke shekara da shekaru yanzu ai bai kamata ai sai dai mu kara karfi wallahi tallahi Mahmud ran da Umar ya rasu da abinda na fara tuna kenan yace cewa waye sani ko ni da kai waye ma zai fara mutuwar ko wani mone nast sai nace to Allah shi ya san gaibu mu ba mu sani ba wallahi Mahmud saboda haka da ya rasu din nan sai abin kawai fado mu sai a shekaga Umar kamar ya san rasuwar shi ta zo gaskiya ni da sauran abokan Umar makusantan shi gaskiya mu dai ba abin da zamu ce banda mai ta Umar addu'a ta fatan Umar kuma yan zuri'ar da ya bari Allah ya tallafa mata mu ma kuma iya kokarin ba zamu daina ba zamu rabu da su ba zamu ci gaba da iya kokarin mu insha Allah sannan kuma addu'a ba za ta yanke ba tsakanin mu da Umar da zuwa shi duk abin da zami na tallafa ƴaƴan Umar da ƴan uwan shi domin Umar jigo ne mun yi rashin Umar kuma mun san ba rashi bane Allah da ya dauki shafi shi kanmu kuma Umar yayi abin da mu muke alfahari muke jin dadi dan duk wanda ya wuda baki zaka ji ci Allah ya ji kan Umar sai Allah ya ji kan Umar sai wato mu dai alhamdulillah mutuwa dai mun san zamu mutu amma mutuwa Umar mu a wurin mu ba mutuwa bace domin Umar ya bar baya da kyau
sunana Umar Said ina lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaskiya mun ji rashi sosai na mahaifinmu saboda gaskiya mahaifinmu mutum ne na gari a wurin iyalansa sosai kuwa duk yanda ake tunanin mahaifi zai wa ƴaƴansa ya mana fiye da haka cin mu shan mu sutaran mu lafiyar mu ba mu taɓa tashi mun nemi abu daidai da kwakwai zarra mun ce mun gaya masa ya gaza ba sai dai in ba shi da hali kuma ba ma shi da hali a lokacin ko a gaba ya samu abin yana ransa insha Allah da face abin da zai fara zuwa dai mai kuka ce kuna so ko mai dai za a muku in kuɗi ya samu ko wani wannan zai zo kuɗin makaranta waye yake sa registration waye yake bukata kaza waye bukata duk sai ya gama biya kafin ya tunanin me zai yi wa kansa
sunana Bashir Adam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni ɗaya ne daga cikin ƴaƴan shi saboda ni ɗan yayar shi ne wacce ke bi kuma a gidansa na taso inda yanayin mu'amala ta da yanayin wani abu da nake yi a gidansa nake sannan yanayin rayuwa ta gaba ɗaya duk ta sanadiyar sa sai ta canja school fee da abubuwa da nauyin transportation da abubuwa da tunda ina yaro shi yake daukan nauyi na shi ya zama mun uba shi ne ya zama jigo na shi ne ya zama abun kwaikwayo na ba ni da wani wanda nake nuna a matsayin uba sai shi ɗan uwa na sosai da yawa da suka wuce sun zauna a gidan tamkar gidansu shi ya awagar da su shi ya musu duk wani abu da uba yake gaskiya uba ne wanda a zamanin yanzu an da ka kwatanta shi halayen sa zaka iya kwatanta shi da halaye na sahabbai saboda yadda yake mu'amalarsa da kowa abokin sa ba shi da wani wanda zaka dauka guda daya yau ka ce abokin gaban shi ne
to mai ka tan sashen Hausa ma ba a barsa a baya ba a wajen bayyana jimaman rashin Umar Sa'id Tudun Wada
I got to know Umar Tudumwada through work here at the Voice of America in Hausa Service, where he was.
Na fara saduwa da Umar Tudumwada ne a wurin aiki a sashen Hausa na muryar Amurka, inda ya nuna matakar kwarewa da kuma taimako a wurin aiki. Yana shirye kullun ya taimaka. Ko da yake ya bar muryar Amurka ya koma aiki gida, zamu ci gaba da kewar shi. Babu shakka ya bar kyakkyawan gurbi da zai zama abun koyi ga ƴan jarida. Kowane irin aiki ne ke gabanka. Umar mutum ne wanda zaka so ka gani, ka kuma gaisa da shi idan ka shiga office. Irin su ba su da yawa. Zamu yi matakar kewar ka.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To gares abinda zan iya cewa game da Umar Saidu Tudumwadan abin yanzu ne dadi yana magana da kan shi suna da yawa. Wato akwai alamar cewa a ƙarshen rayuwar Umar Saidu Tudumwada kamar ya san rayuwar tashi za ta kare, yayi cudanya da mutane da yawa. Dukkan mutanen da na yi magana da su yayin da muke kiran juna muna yi wa juna ta'aziyya ko juyayen wannan babban rashin da aka yi, wato sukan ce ko dai sun ga Umar ko sun yi magana da Umar ko Umar ya kira su ko sun kira shi ko kuma wata cudanya ta hada shi da su. Ma'ana kamar bawan Allah ne ya san cewa rayuwarsa ta kusa ta kare a wannan doro na duniya da muke ciki. Amma ga miki wato dukkan alama ta nuna cewa Umar dai ya gama lafiya, domin duk wanda ya san Umar ko kuma ya ba da shaida game da Umar Saidu Tudumwada yana masa kyakkyawar bayyanawa ne. Ma'ana suna magana ne game da kyakkyawan halayensa da cewa shi mutum ne mai saukin hali wanda baya da mushkila ko matsalar zarratin a cudan ya shida a sauran al'ummar wannan duniyar tamu. Mu mai aiki da Umar mun san shi a matsayin dan uwa, mun san shi a matsayin aboki, mun san shi a matsayin abokin aiki, mun san shi da kyau da iyalanmu da nashi an sha cudanya da lokacin da yake nan Amurka da har ya koma Kano din ba inda ban je ba a gidajen Umar, shi ma haka a nawo gidajen yaji. Mun haɗu a garuruwa daban-daban, mun yi ayyuka daban-daban, mun yi cudanya iri-iri. Saboda haka na san Umar, amma ni jin daɗi na game da rayuwar Umar shine cewa ya samu kyakkyawar shaida a duniya. Dukkan wanda suka yi rubuce-rubuce ko kuma suka bayyana ra'ayoyinsu ta wata hanya ko a duniyar gizo ko a nan namu rediyo ko kuma a jaridu da sauransu, wato sun bayyana halayen Umar a cewa mutum ne mai sauƙin hali, mutum ne nagari, kuma har waƙoƙi ma wasu sun yi masa na bege jin kaɗan bayan da Allah ya karɓi rayuwarsa. Saboda haka muna cikin rukunin mutanen da suke juyayi sosai game da wannan babban rashi da muka yi, amma kuma muna da kyakkyawan zato da sa rai da ma fata na cewa bisa ga shaidar da aka yi masa a zaman shi na duniyar nan, Allah da zai samu rahamar Ubangiji wacce muke masa fata ya samu din. Allah ya ji kan Umar Saidu Tudumwada, Allah ya sa ya cika da imani, mu kuma ma da ya bari Allah ya sa mu cika da imani mu raba da duniyar lami lafiya. Muna ƙara taya iyalansa da wanda suka san shi da wanda ya aiki da su da dukkan ƴan uwansa da abokansa wannan juyayi da kuma yi masa wannan ta'aziyya. Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta.
To kin ji dala abinda
ajabi kin ji halayen da aka faɗi na gari. To
eh haka aka ma
dai kowa dai halin kirki, Allah ya ba mu ikon
mu ne yau ba mu ne gobe ba, kuma kamar yadda muke faɗa cewa musamman mu da muke a nan wurin aiki, kin ga duk wanda Allah ya hada ka tare ya hada ka ne domin a kyautata ma juna, kuma zo mu zauna zo mu saba kamar yadda ake faɗa cewa baki da harshe ma sukan saba. Amma game da komai barin baya shine in yau ba nan mai mutane za su ce ga
akaina
zama da akai da jama'a.
Amma mahaifiyata Allah ji kare kullum fadanta, duk wanda zaka zauna da shi ka zauna da shi tsakani da Allah, duk wanda zaka zauna da shi ka zauna da shi tsakaninka da Allah.
Haka
ba abin da yake zama tsakanin da Allah zama kyautata ma juna dadi.
To duk da yake dai mun yi ta magana da shi marigayi Umar Saidu Tudumwada har zuwa makon da ya rasu, gani na ƙarshe da nayi da shi shine ranar da aka yi jana'izar mahaifina. Lokacin da ya je jana'izar muna ƙara mika ta'aziyyar mu a madadin dukkan illahir ma'aikatan sashen Hausa waɗannan da suke Washington da kuma waɗanda suke gida Najeriya, wakilai duka a madadinsu duka muke yi ma iyalai da ya bari a baya fata alheri.
Allah ya ƙara masa dangana da haƙuri.
Aka yanzu a madadin
Daula Salim
alheri ke muku fata alheri da kuma fatan Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri.
Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita, kullu nafsin za'iqatul maut ayar qur'ani ce. Duk zan da na zo kan ayar nan ni sai na ɗi mauce, rigar nan dai mutuwa da zan yi wadana tube ta.
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi, za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Ban manta, Usman baba da haife ni bara ku jahalinsa. Salihin mutum ne mai haƙuri lamari na sabawasa, wanda shi ko da ma hira da mu ‘ya’yansa yake yin ta, da mu yake yin ta.
Amma ma 24/24 VOA.